الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu daga sharrorin kawun mu da miyagun ayyukanmu, wanda Allah ya shiryar babu mai ɓatar da shi, kuma wanda ya ɓata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne, ko manzon Allah ne. Allah ya daɗe tsira gare shi da mutan gidanshi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye, da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta hanyar na'urorin yaɗa bayanai na zamani, muna muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga markazin Salafiya number 41 Major Road, Tudun Wadar Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Kake jin wannan murya kuma kake kallon wannan hoto. ‘Yan uwa musulmi masu sauraronmu, makonni uku da suka gabata a jere mun gudanar da lugudan wasu laccoci ne waɗanda bakan damuwa ce ta wani ɓangare daga cikin ɓangarorin tauhidi. Wannan lacca ko waɗannan jeren giyar wa’azuzi takensu shi ne matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau. Wannan lacca ta taɓo ɓangarori masu ɗumbin yawa da suka shafi addini da rayuwa. Kusan kashi 97 na ɓangarorin da suka shafi addini da rayuwa to duk an tattaɓo a cikin ainihin wannan lacca da muka gabatar. Wannan lacca ta yi magana dangane da addinai na Kiristanci da Yahudanci da Majusanci da addinan Sabi'anci da makamantan haka. Ta yi magana dangane da addinin Musulunci. Ta yi magana dangane da shirka da bid'a. Ta yi magana dangane da sunna da taƙalibanci. Wannan lacca ta yi magana dangane da baƙar jahiliya, ita ce jahiliyatul ula, jahiliya baƙa wadda babu hasken wahayi a cikinta ko misƙalin zarratin. Wannan lacca har yau ta yi magana dangane da jahiliya da kuma nau'inta da ke faruwa a yanayin wannan addini, ko kuma a cikin wannan addini da muka samu kanmu a ciki. Wannan lacca dai, kamar yadda muka ce, ta zama bakan danya dangane da ainihin babinta. To, sai wannan lacca ta yi daidai da lokacin da ya kamata kuma mu fara cika wasu alƙawura da muka ɗaukar wa mutane fiye da shekara 17 da ta wuce. Mun karanta littafin Nurul Albadi a masallacinmu na Muciya da ke Sabon Garin Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Masallacin Juma'a na farko na Muciya mai suna Aljami'u Salafi. Muna karanta wannan littafi, muka sake a wannan masallaci kuma na markazin Salafiya muka zo muka karanta littafin Hidayatu Tullabi ila Tariqi Sawabi. Wannan kuma karatun ya faru kwatankwacin shekara 8 zuwa 10 da ta gabata. to a daidai wannan lokaci da muka kammala karatun littafin Hidayatul Tullabi wanda ya zama muqaddima ce ta karatu wani ainihin wato littafi da muka karanta na Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai na ce na yi alƙawari a matsayin rayuwata zan karantar da ɗaya daga cikin littattafan malaman nan guda uku insha Allah daga ciki akwai Al-Sheikh Usman Ibn Fawdi idan na ce Al-Sheikh Ibn Fawdi ina nufin wata shakhsiya ce da ke wakiltar gidan Fawdi don haka yayin da na ce littattafan Shehu Dan Fawdi ina nufin littattafan Usman Dan Muhammad Dan Fawdi ina kuma nufin littattafan Abdullahi Bondu shaƙiƙin ƙanin shi ina kuma nufin littattafan Muhammad Bello Sarkin Musulmi ɗaya daga cikin ‘ya’yan Shehu Usmanu ina kuma nufin littattafan Nana Asma’u ɗaya daga cikin ‘ya’yan Shehu Usmanu don haka na yi alƙawarin na tsawon rayuwata lokaci zuwa lokaci zan rinƙa karantawa da karantar da ainihin littattafan wannan gida. Sannan na ce na yi alƙawari zai rinƙa karantar da littattafan Shehul Islam Ahmad ibn Abdulhalim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi. To idan na ce littattafan Ibn Taymiyyah ina nufin littattafan makarantar Ibn Taymiyyah tun daga shi kanshi Shehul Islam Ahmad ibn Abdulhalim da littattafan Al-Majrish Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin ibn Al-Qayyim ko kuma littattafan Shamsuddin Zahabi Abu Abdullah shi ma ko littattafan da suke da alaka da wannan makarantar kamar littattafan su Shawkani littattafan su Ibn Abdul Izz Al-Hanafi da makamantansu waɗannan su ne nake nufi da littattafan Ibn Taymiyyah wato malaman da suka bi wannan tafarki. Sannan kuma na ce littattafai na Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi. To idan na ce littattafan Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani nan ma kuma ina nufin littattafan da ke da alaka da abokan shi da almajiran shi kamar su Al-Allama bin Baz da Al-Allama Ibn al-Usaymin da kuma almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani irin su Al-Sheikh Samir Ibn Zuhair da kuma ainihin wato Al-Sheikh Mashhur da Ali Hassan da makamantansu waɗannan malamai littattafansu babu shakka suna ɗauke da ɗimbin ilimi ko ba ilimi kaɗai ba suna ɗauke da tantancewa game da ilimi da kuma tace gaskiya da kuma bayyana ta ba tare da kawo ta a gurɓata ba don haka insha Allahu ta'ala lokaci zuwa lokaci za a ji muna ɗauki ɗaiɗai cikin littattafan waɗannan malamai. Da yake alƙawarin farko da na yi ya faru ne a kan littattafan Sheikh Usman Ibn Fawdi don haka a wannan dare da nake magana a yanzu daren Asabar ne wanda ya daidai da daren bakwai ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 14 ga watan March shekara ta 2007 insha Allah da 8 insha Allah ta'ala zan fara ainihin cika wannan alƙawari da nayi ta hanyar fara karantar da ɗaya daga cikin littattafan Dan Fawdi wanda yake da cikakkiyar alaƙa da nukan da gabatar amma ba za ka gane alaƙar ba sai in na zo na yi bayanai kamar haka. Ita lacca ta mu idan ka lura da ita lacca ce ta farko da ta shafi aƙida amma ta shafi aƙida ta ɓangarorin duban mutane da addininsu mutane da aƙidojinsu to amma ɓangaren da ta shafa na addininsu da aƙidojinsu shi ne ƙazantar da ta shigo ciki don haka wa'azin gaba ɗayan shi bai daɗi ba gabaɗayan wa'azin bai daɗi ba domin an dubi ƙazantar da ta shigo wa kiristoci ne ita kaɗai aka yi ta bayyanawa saboda a nuna alaƙar da ɗurɓushin jahiliyar da yi wa addinin kiristoci an dubi irin barnar da murbishin alaƙar jahiliyar da ke wa Yahudanci, murbishin alaƙar da jahiliyar da ke wa Musulunci damiji. Sannan ka dawo ka dubi Kiristoci, ɓangarorinsu na bambanta. Laccar ta yi mugurgu da su saboda ɓarnarsu ta bayyana, saboda tana alaƙanta al'amuran nasu ne da jahiliyar da. Hakan ka dubi Musulmi da ƙungiyoyinsu gaba ɗaya, babu wanda ya sha a cikin wannan lacca kaka, sai da aka nuna irin alaƙar da wata ɓarna ta faru dangane da aƙidar shi. Don haka yayin da ɗan ɗariƙar Tijjaniya bai ji daɗin wannan laccar ba, haka ɗan ɗariƙar Ƙadiriyya ma bai ji daɗinta ba, ɗan ƙungiyar Izamar Samaina Gris da ke Jos bai ji daɗin wannan laccar ba, haka ɗan Izamar da ke Kaduna bai ji daɗin wannan laccar ba, ɗan Salafiya tsantsar Jami'a Shelin Salafiya bai ji daɗin laccar ba, ba ta yi mishi daɗi ba. To babu wanda laccar ta ragawa. Amma idan jama'a sun matsu sun fahimci da kyau, dama laccar ba za ta raga kowa ba, kuma in ta raga wa kowa ma to ba ta cancanta ba. Don cewa akai alaƙar ɓarnar da take faruwa a yau da alaƙar ɓarnar jahiliya, wannan laccar ba za ta raga wa kowa ba. Duk mai hankali da ilimi in ya ce laccar ta yi daɗi, ƙarya yake yi. Ba wanda ta ragawa laccar ba ta yi daɗi ba, domin gyara ta zo ta yi. Abin da aka ce matsalolin jahiliya, to matsalolin jahiliya gaba ɗaya matsala ce, ba abin da yake alheri a jahiliya gaba ɗayanta matsala ce. Don haka da Allah ya tashi sai jefa mata bam daga nesa, daga nesa ya ce wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, ya ku matan musulmi ku zauna a ɗakin mazajenku, kar ku yi fita irin fitar jahiliyyar farko. Haka ya jefa mata daga nesa ita jahiliyyar farko, bai ce ɓangare kaza banda ɓangare kaza ba, wannan jahiliyya ta farko tun daga wanda Allah maɗaukacin sarki ya auko annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tunan ne aka yi ta samun jahiliya ta farko. Saboda waɗannan zamunna, da yawancin zamunnan sun kuɓuta daga samuwar annabawa a cikinsu da littattafan annabawa da shiriyar Allah a cikin ainihin waɗannan zamunna. Sai tsalli-tsalli lokutan da aka rinka samu, Allah yana turo annabawa in suka zo suka yi kwanaki ko watanni ko ɗan shekaru, wasu a kashe su, wasu su mutu, wasu su gudun hijira, wasu a lalata littattafan nasu a karantar da littattafan a gurɓace, wasu a bar littattafan amma a ƙi karantar da su. Haka dai wannan matsala ta faru. Don haka jama'a, cewa matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolinmu na yau, idan ka ga an ɗauki wuta to matsalar jahiliya ce. Idan ka ga ka gabza tuntuɓe, saboda me? Saboda ba wuta a titi, saboda kwafin zabo da rami a titi, ka faɗi, matsalar jahiliya ce. Inda ka ga ana cikin matsala a yau to matsalar jahiliya ce. Wannan matsalar ta jahiliya abu ɗaya ne kawai yake iya maganinta, shi ne wahayi. In ba wahayi ba, duk taron da za a yi don a yi maganinta to taron ɗan iska ne. Duk bayanin da za a karanta idan ba wahayi ba ne don a yi maganin wannan matsalar, shi kanshi wannan taron da bayanin zai ƙara matsala ne. Don haka jama'a, dukkan matsalolin da muke ciki a yau, wani baya magana da wani, wani baya ƙaunar wani, wani baya kaza, duk abin da ka gani to matsala ce daga cikin matsalolin jahiliya. Wannan matsalar hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kubuta cikin ka ba, ba su kubuta daga gare ka ba, shi yasa sai ne yana gyara su. Dan me? Dan wahayi. Qul innama unzirukum bil wahyi, faɗa musu cewa annabi kuwa azimin da wahayi. tafiya ake cikin yunzunan ba Allah ya ji sayyidina Umar yana cewa na rantsa da ubana sai manzo Allah ya ce la ilaha illallah mutunci matsalar jahiliya ce ta saka Umar a matsalar cewa ya rantsa da uban shi manzo Allah ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut kada ku sake rantsuwa da iyayenku wanda duk zai rantsuwa ya rantsa da Allah ko kuma ya shiru me yasa Umar duk da zafin shi da sabbin musulunci da sabbin sunna amma yace ya rantsa da uban shi matsala ce ta jahiliya a jahiliya ana yi amma har gashi ya shigo musulunci saboda matsalar jahiliya bala'i ce sai da ya faɗi da kuskure ya ce ya rantsa da uban shi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a fa la ilaha illallah kuma da yau wanda duk zai rantsa ya rantsa da Allah an ba haka ba ya shiru wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim ya rawaito shi Imam Bukhari ya rawaito sahihin hadisi daga sahabi Abu Dharr Allah ya kara mishi yarda shi ma fada ya taba hada shi da Bilal sai ce matsa ko tashi ka ba mu guri ko ja jikinka dan bakar mace sai mishi guri da bakin fata ne shi kuma shi bakar fata ce shi ko Abu Dharr jar fata ne Balarabe dan haka yana ganin ya fi wannan asali ya fi shi daraja jin cewa wani ya fi wani asali wannan jahiliya ce bakar jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi fada yace a ayyartahu bi ummihi innaka ru'un fika jahiliya ka aiban tashi da uwar shi akwai maguzanci akwai jahiliya tattare da kai duk da muka gama bayani sai muka ce sirbanta cewa akwai jahiliya tattare da kai ko akwai maguzanci tattare da kai baya nufin cewa kai da maguje ne baya nufin kai kafiri ne muka kawo cewa dan Bukhari ma ya kulla babu yace babin da ke bayani akan cewa zunuban da musulmi suke aikatawa waɗanda suke tsurbishin zunuban jahiliya ne ba sa kafirta musulmi yana nan a musulmi shi sai dai zunubai ne ko kun fahimta jama'a dan haka jama'a lafsar mu akan matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a matsalolin mu na yau ba wanda ta raga wanda duk ya tashi yana celebrating cewa an casa suwa ne kashi gari sai a waye gari sai a karin kuma nuna shi ba wanda ya tsira a matsa statistically in kana da hankali ka je ka sa kasar din ka zauna ka ji ka rinka rubuta waɗanda aka taɓa za ka ga babu wanda aka kyale ba dan komai ba dan a nuna cewa kowa matsalar jahiliya za ta iya samun shi amma me ye maganin matsalar jahiliya shine alqur'ani da sunna sunna wata iri ingantacce a bisa wata irin fahimta a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suka kawo to duk wanda ya bi wannan to za a samu matsalolin jahiliya game da shi ɗan kaɗan ne kuma in sun faru to sukan faru ne da kuskure kuma in har an faɗakar da shi kowa faɗaka da kuskuren nan da nan sai ya zakkara sai ya tuna sai ya gyara innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu tsoron Allah bayan Allah salihai idan wani bangare na shaitan ya taɓe su nan da nan sai su faɗaka wannan yana nuna kenan duk yadda ka kai da bin alqur'ani da sunna duk yadda ka kai da lazimtan manhajin salaf wani lokaci shaitan zai iya taɓo ka to in ya taɓo ka nan da nan sai ka ga Allah ya sadakar da kai saboda jinin na tsarkin zuciya da kake da shi ko kuma sai ka ga ta hanyar wani ya sadakar da kai nan da nan sai ka fadaka don haka jama'ar musulmi wannan lacca duk yadda za ku ji ta wani ya ce ai malamin ku ya yi wa'azi ya ce mu ka ba ne sai ka ce ai ni ma din bai kyale ba shi kanshi ma bai kyale ba kowa ma lacca ba ta kyale ba don haka muka ce mata ne muka ce mata bakan daruwa ce a ɓangarenta bakan daruwa ce kawai lacca irinta ba to ta iya yiwa sakamakon wannan laccar ta duk kowa wannan an ce wannan kafirci ne wannan kafiri ne wannan arme ne wannan ɗan bid'a ne wannan ya buga wannan to sai ka ce to ka ruɗe yanzu waye daidai kenan waye daidai kenan yanzu, waye ya kubuta, to shi ne sai muka ɗauko wani littafi da ɗan fodiyo ya rubuta shi, a sadda ya samu kanshi a yawaita rubuce-rubuce. Yana magana dangane da bid'a, yana magana dangane da shirka, yana maganganu dangane da fasikantar da mutane. Saka kai matsawar da ɗaliban shi da kansu sai rikice, suna tunanin to yanzu a bisa fahimtar ɗan hudu yanzu waye ya rage musulmi ne, yanzu waye ya rage ba fasiki ba, yanzu waye ba ɗan bid'a ba. Sai ɗan fodiyo nan da nan sai ya murmaza, sai ya rubuta shahararrun littattafai guda biyu. Ɗaya daga cikin ainihin waɗannan littattafai shi ne za mu fara karantawa a yau insha Allah. Ɗaya kuma sai mun je mun ƙarƙare matsalar da ta sa ɗan fodiyo ya rubuta shi wannan littafin, sannan za mu faɗe shi kuma mu kawo shi jama'a su ji insha Allah. To wannan littafin jama'a idan ka saurare shi da kyau, ka saurari waccan lacca, to ka fita daga rikici. Idan ka je ka saurari waccan lacca, ka zo ka karanta wannan littafi gaba ɗayan shi, to ka fita daga rikici. Za ka gane ashe ba kafirta mutane ne aka yi ba, ashe ba fasikantar da mutane aka yi ba, ashe ba bid'antar da mutane aka yi ba. A'a, kowane ne ka ji an kafirta shi ne da gwargwadon kafircin da ya tabbata tattare da shi, amma ba a yi ta'ayyudi ba, ba a ayyana ba. Sannan kuma dukkan abin da ka ji an ce kaza kafirci ne sai da ya tabbata kafirci da gwargwadon yadda za mu zo mu bayani a wannan littafin. Bayan wannan, duk abin da ka ji an ce kaza bid'a ne ko suwa ne ƴan bid'a ne ko suwa ne ƴan son zuciya ne, to za ka samu wani babu daga cikin babukan littafin nan guda takwas insha Allahu ta'ala, wanda za ka ga a ƙarƙashin wannan babu ne matsalar suwa ne ta shigo. Jama'ar musulmi, da yake muƙaddima ce, shimfiɗa ce nake yi, shi ya sa na ɗan tsawaita kaɗan, amma sai in ce shimfiɗa dangane da karanta shi wannan littafin ta isa. Sai jimin nan shimfiɗa game da shi kanshi shehu da da'awar shi, ina maka ishara ya kai mai kallo na da saurare na, ka koma ka saurara ainihin laccar da na gabatar da ita yau shekara uku zuwa huɗu da ta gabata. Wannan laccar na sa mata cewa jihadin ɗan hudiyo ba hawan daushe ba ne. Na yi wannan laccar ne sakamakon cika shekara 200 cir da ɗan fodiyo aka tsogale shi, aka yi fatawar cewa jinin shi ya halatta, ya tashi ainihin yi wa ɗaliban shi fatawa da cewa to su tashi su kare kansu. A daidai lokacin da ɗa'a da jikoki da tattaɓa kunnen ɗan fodiyo da ɓurɓushin almajiran ɗan fodiyo suka koma suna biki, suna buga tambura, suna hawan dawakai, suna hawan daushe, shi yasa sai na muƙabalance su da cewa jihadin ɗan hudun ba hawan daushe ba ne. Wannan littafi wadda ta ɗauki awanni huɗu zuwa awa biyar, ka je ka saurare ta, ita ce za ka mayar kyakkyawar shimfiɗa game da karatun wannan littafi da sauran littafan ɗan fodiyo gaba ɗaya da za mu karanta insha Allah. Don haka duk sanda muka tashi za mu karanta wani littafi na shehu, za mu yi tarihin shehu a tattaɓaice insha Allah. Amma sai mu ce kana son jin cikakken tarihin shehu daga bakinmu, to ka koma ka samu ainihin wannan littafi insha Allah, wato wannan kasusuwa ka saurare su. Waɗannan kasusuwa jama'a, da ikon Allah zan zauna in tace abubuwan da ke cikinsu wata rana da ikon Allah, mayar da su littafi kuma ya ɗauki wannan sunan jihadin ɗan hudiyo ba hawan daushe ba. Yayin da ɗan boko da iyayen gidansu Turawa suka ɗauka cewa ɗan hudiyo ya tashi ya yi jihadin kashe mutane ne, ƴaƴan shi kuma suka ɗauka ɗan hudiyo jihadin shi shi ne jihadin doki daɗi, kamar yadda ka ga yara suna sukuwa da dokin kara. Don haka ƴaƴa da jikokin ɗan hudiyo suka ɗauki cewa kakansu ya yi wa dawakai shimfiɗa ne ya rinƙa sukuwa, yana ainihin kinisa a kai. Don haka bayan shekara 200 da wannan aiki suka tashi suka raya wannan aiki, to sai na muƙabalance su domin kalmar cewa nan ne jihadin dan rodiyo ba hawan daushe bane. Jama'ar musulmi, tarihin Shehu Usman dan rodiyo a takaice, shi ne dan rodiyo cikakken sunan shi shine Muhammad. Amma ana mishi ainihin wato alkunya da Abu Muhammad. Muhammad Abu Muhammad wato cikakken sunan dan rodiyo Usmanu. Yana da babban da Muhammad, don haka ake mishi alkunya da Abu Muhammad. Dan rodiyo da ya haifi ɗa na farko sai ya sa wa ɗan nashi sunan mahaifin shi, don haka sai ka ji an ce Abu Muhammad Usmanu ɗan Muhammad. Dangane da laƙabi kuwa, ana mishi laƙabi da cewa ɗan rodiyo. Ita wannan kalma ɗan rodiyo Baharshe ne ya ɗauke ta ya juya ta, amma kalma ce da ta jumu tsakanin Hausa da Fulatanci, domin kalmar ɗa dai sananniyar ma'ana ce ba tare da sai an yi mata sharhi ba. Amma kalmar rodiyo da Bahaushe yake cewa rodiyo, asalin kalmar da Fulatani yana amfani da ita ne sodiye. Ma'anar sodiye a cikin harshen Fulatanci shine samiya mai albarka, ko uwar garke mai albarka, wato tsohuwar saniya wadda ta haihu, ‘ya’yanta sun haifa, jikokinta sun haifa, ta yi albarka, an sha nonanta, an ci namanta, an sai da ‘ya’yanta, an yi ruhun asiri. To in ba Fulatani ya samu irin wannan a cikin garken shi, sai rinka ce mata fudiye. Wannan kalmar sai Fulani suka ɗauke ta suke ɗora ta a kan hamshaƙin malamin da ya yi albarka. Albarkar da ta kai ya karantar, ya rubuta, ya wa'azantar, ɗaliban shi sun karantar, sun rubuta, ɗaliban shi. Sai ainihin Fulani sai a cikin fasaharsu, a cikin ilimin da Bature yake cewa semantic, wato abu ne za a faɗi shi, amma sai ya zama za a aure wata ma'ana ne da ke cikin abin sai a sa wancan abin. Saniya mai albarka, malami mai albarka, babban malami, bijimin malami, sai a ce mishi fudiye. Malamin da bai kai wannan matsayin ba a wurin Fulani sukan ce mishi modibbo, amma duk malamin da ta kai albarka ta kai albarka ya kasaita, to fudiye suke ce mishi. To shi malam Muhammadu ubansu ɗan fudiye malami ne wanda ya yi albarka, ya karantar, ɗaliban shi sun karantar, ‘ya’yan shi sun zama malamai, jikokin shi sun zama malamai. To shi kenan sai Fulani suka fara kiran shi da wannan suna, suna ce mishi Muhammadu Fodiye. To in suka so da Fulatanci sai ce Ifodi, wato ɗan rodiyo da Hausa ɗan rodiyo. To wannan ainihin laƙabi sai koma ya zama laƙabi kawai, sai ana cewa ɗan rodiyo. To Turawa ne suka zo suka mai da abin dan fodiyo, sai su sa danfodio, dan fodiyo. Wannan kuma sharri ne na Turawa da Yahudawa, wanda duk sunan da ya shafi annabin musulunci Bature baya iya faɗi daidai saboda tsabar shigantaka. Don haka Bature baya iya cewa Muhammad, baya iya cewa Ahmad, sai dai ce Muhammad, sai ya ce Ahmad. Wannan duk shigantakar Bature ce. Don haka yayin da ya zama wannan malami ya yi albarka, shi ma wai Bature ba zai iya cewa fodiye ba, wai sai ya ce fudiye. To wannan sharri ne na ainihin Bature. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To ka fi cikakken sunan shi. Mahaifin shi kuma Muhammad ɗan Usmanu, ma'ana shi ɗan fodiye ya ci sunan kakan shi ne. Uban mahaifin ɗan fodiye sunan shi Usmanu, don haka Usmanu ɗan Muhammadu, ɗan Usmanu, ɗan Salihu, ɗan Ayuba, ɗan Haruna, ɗan Muhammadu Barto. Wannan kakan ɗan fodiye na sama. Sannan ɗan Muhammadu Jibo, ɗan Muhammadu Sambo, wannan kaka ne daga cikin kakannin ɗan fodiyo. Muhammadu Sambo mutumin gidan sun rinka rawa wannan suna har aka samu daga ciki akwai dangin dan fidiyo wanda zamu je mu magana shi Muhammad Sambo dan Ayuba dan Masiran dan Ayuba har wa yau dan Abubakar dan Musa Jakolo shi Musa Jakolo dattijon malami ne da fulatani wanda ya taso daga ainihin wato Futa Toro ya taso a wannan lokaci ya dawo da zuriyar shi da kabilar shi zuwa wannan ƙasa tamu a yau wanda aka fi sanin ta da Najeriya suka zo suka zauna cikin Hausawa suka cuɗanyi da su har a cikin su Allah maɗaukakin sarki ya tayar da ainihin Shehu Usman Dan Fodio don haka samsamar wannan gida tana ƙarewa ga Musa Jakolo don haka a cikin gidan Dan Fodio har yau kakan ji akan haifi ƴaƴa sai a sa Wani Jakolo a ne mishi ainihin address ne wato a ne mai lakabi ne da ainihin wancan kakansa na farko to wannan kenan dangane da suna da nasaba da alkunyar da Dan Fodio ya shahara da ita ita ce Baban Muhammadu Usmanu Dan Muhammadu Dan Fodio banda wannan lakabin a ne mishi lakabi da cewa Shehu ma'ana kalmar Ash-Sheikh ta shahara ana cewa Dan Fodio Shehu da Hausa har ta zama shahararren abu ne a ƙasar Hausa da Fulani waka ya shi da aka sa mishi Usman don neman albarka an yi wa Dan Fodio takwara sai a koma ana ce mishi Shehu amma Dan Fodio yana da wasu maƙudan daban-daban daga ciki akwai mujaddidi ita kalmar mujaddidi kalmar larabci ce ma'ana wanda ke sabunta addini ya mai da shi kamar yadda ya zo a da to amma Hausawa saboda rashin larabci da yawa daga cikinsu sai suka mai da kalmar ta zama mujaddidi wanda ake murzawa a sabunta shi shine recycled kenan ina fata an gane ko kuma report to kuskure ne a kira Dan Fodio da cewa mujaddidi sai dai mujaddidi ya samu ta addini sannan ana ce mishi nurin zamani hasken zamani sannan kuma kamar yadda ainihin ya gabata ana ce mishi Dan Fodio wanda wannan lakabi ne daga cikin lakabar shi ana ce mishi al'alimul annama dubban malami ana ce mishi al'alimin mutubi ma'ana a babban malami abin bi da Hausa suka ce malami uban bi ko malami abin bi duk akan ainihin faɗin shi a haka sannan daga cikin kirari ko kuma na ƙubba da ake wa Dan Fodio akan ce mishi gaigami uban tambura abinda ake nufi da gaigami ita ce gangar da in an zo kaɗa ta ba ta ɗaguwa sai dai a aje ta a ƙasa yayin da ainihin tambura ake rataye su to gaigami ba ya ɗaguwa to shi ne aka wa Dan Fodio kirari da cewa gaigami uban tambura waɗannan kaɗan daga cikin abin da ya shafi ainihin wato suna da lakabin shi kenan ɗan kamantar shi kabilar shi Dan Fodio ba Fulatani ne gaba da baya ba Fulatani kuma ba Turanci wannan sunan da za a yi cikakken tarihi na ainihin waɗannan al'umma za mu kawo yadda salsalar ta zo domin waɗannan bayan Allah sun tsaya sun tsinci salsalar su tun daga farkonta har ƙarshenta ba abin da suka bari don bari nasabar su da salsalar su ba don kuma saboda a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku bibiyo nasabar ku don ku sadar da zumunci don haka Dan Fodio Baturanci ne wannan sai waɗanda suka san Fulani su ne za su iya gane me ake nufi da Turankawa ko kuma Baturanci an yabi Shehu Usman a ranar Lahadi a ƙarshen watan Safar hijira na da shekara 1168 wadda ke daidai da 18 ga watan Oktoba shekarar Bature na da 1754 wannan ita ce ingantacciyar magana manya-manyan malamai da salihai da waliyai mahaifinsu da matansu sun yi ta albishir da kuma ainihin wato kirdadin fitowar wani malami wanda za a haifa wanda zai zo ya gyara addini wannan fitan hudu ne a ainihin wani gari da aka fi sani da fagen wanda wannan ainihin alƙarya ce karama da ke ƙarƙashin ƙasar gobe. Shi Usmanu ɗan Fugiyo ya tashi ainihin a wannan ƙasa da wannan zuriya wadda take mai cike da ƙaramiya ta addini tun ƙarancin lokaci. Sunan mahaifiyarshi Hawwa, kakarshi sunanta Ruqayya, wani abin sha'awa shi ne dukkan su malamai ne. Gidan su ɗan Fugiyo yana ainihin cike da manya-manyan malamai, yayin da ya zama mahaifinshi da mahaifiyarshi malamai ne, kakanninshi malamai ne, kawunninshi malamai ne, babbanninshi kawunai malamai ne. To waɗannan gaba ɗaya su ne malaman ɗan Fugiyo na farko. Amma daga cikin waɗanda suka fi shahara an ka cire mahaifinshi da mahaifiyarshi da ainihin kakarshi, to waɗanda suka fi shahara akwai shi Muhammadu Sambo ɗan Abdullahi. Shi ko Muhammadu Sambo dangi ne na ɗan Fugiyo amma ta wajen uwa, wato ƙanin uwa ne ko kuma yar uwa. A nan ne har za ka ji shi Shehu Usmanu ko kuma Muhammadu Bello su nemi shi waƙa suna cewa Muhammadu Sambo zo ilmin waham wa kad hudidat sama'iluhu qadiman duttuka qabla irtihami umal haramaini. Suka ce rera mishi waƙa. Malami ne wanda ya cewa duniyar ilimi, ya je ya zauna Makka da Madina ya yi karatu a can, kuma ya yi malanta ya karantar a can shi ma. To wannan babban malami ne na Shehu Usmanu ɗan Fugiyo, wanda ƙwararre ne a ainihin fagen tauhidi da tafsiri. Sannan sai malam Jibril ɗan Umar, wannan malamin buzu ne, mutumin ƙasar Nijar ta yau, daga ainihin garin Agadez. Shi ko wannan malami ne na tauhidi, sai dai tauhidin irin na Asha'ira. Malami ne kuma na ainihin hadisi kamar Sahihu Bukhari da makamantansu. Sakamakon kasantuwar tauhidin wannan malami gurɓatacce ne tun farko, daga ƙarshe sai ma ya canza daga aƙidar Ash'ariyyancin ya koma zuwa ga Mu'tazilanci, wanda da farkon rayuwa su Shehu suna yaban shi, su Abdullahi Bandu suna yaban shi. Shehu Usmanu yana cewa in qila fiyya bi husni dhanni ma qila fa mawjatun ana min amwaj Jibril, yace in ana ganin ni har wani abu ne a cikin ilimi wa aini ba komai bane, yace ai digon kumfa ce ko digon ruwa guda ne daga cikin digon tekun malami na malam Jibril. Abdullahi yana cewa wa Jibril min Jibril ilahi bihi mana dinan hanifan, haka yake yaban shi, yace malam Jibril yana daga cikin baiwar da Allah ya mana, ya karkato shi zuwa gare mu muka ta kwasar ilimi. Amma daga baya sai wannan malami ya zama da Mu'tazili, ya dawo ya inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ɗan Fugiyo da shi da Bello da shi da Abdullahi suka fasa shi gaba suka ce to ba wanda ya dace ya mai raddi irin su, ba dan koyo ba su suka san shi, su suka zo suka bayyana shi suka kambama shi. To tunda ya lalace yanzu in suka bar shi suka yi shuru sun ci amanar jama'a, dan haka suka fito suka bayyana cewa yanzu malamin nan ya lalace. Daga ƙarshe al'amuran shi ya koma zuwa ga lalatacciyar sufansi, wanda a yanzu in ka tafi garin Agadez za ka je ka samu an mai da ƙabarin shi ya zama hubbaran da ake ziyara, ana zuwa ana ɗawafi ana zuba kuɗi. Ina mu ɗaukakin sun ce cewa almajiran shehu suna da ɗimbin yawa, daga ciki akwai kan shin uwa ɗaya uba ɗaya wanda ainihin shi ne Abdullahi Gwandu, tare da cewa wani ikon Allah Shehu Usmanu ya fara zama malami mai karantarwa tun yana shekara 20 a duniya. Don haka ƙanin shi Abdullahi na daga cikin almajirin shi. Sannan babban ɗan shi mai suna Muhammadu Sada, to Sokotawa an yaka sa wa ɗa namiji suna Sa'ad, sukan kira shi Sada. Sakamakon haka sunan wannan ɗa Muhammadu Sa'ad, sai Sokoto ake kiran shi Muhammadu Sada. Shi yasa za ka ga sarkin musulmi na yanzu sunan shi shi ma Sa'ad sunan shi, amma Sokoto ba sa cewa Sa'ad, sai dai su ce Sada, sarkin musulmi Sada. To wannan shi ma Muhammadu Sa'ad ne, amma galibi za ka ji an ce babban ɗan Fugiyo sunan shi Muhammadu Sada, shi ma malami ne. sannan sai kuma Muhammadu dinku, don haka da ake wa dan godo alkunya ana ce mishi Abu Muhammad, ba wai baban Muhammadu jalla ba, a baban Muhammadu saba, yana da ayya Muhammadu suna da yawa ga fitan da baka lokaci. Akwai Muhammadu Bello, shi Muhammadu Bello ya fi damuwa da harkokin da suka shafi siyasa da al'amura na gudanarwa, wato shi politician ne, malami ne, politician malami ne, diplomatic malami ne, wato dan hukumar kasa da kasa, malamin tarihi ne, malami ne dan siyasa. Amma shi Muhammadu Saba malami ne, zagaggen malami game da tafsiri da hadisi, sannan sai kuma daga cikin ƴaƴan shi shi ma shehu din ya sanya Muhammadu Sambo, wanda Muhammadu Sambo shi ma ƙwararren malami ne mai zuhudu mai takatsantsan da ainihin duniya. Sannan akwai Nana Asma'u, Nana Asma'u tana daga cikin ƴaƴan ɗan Sambo ɗan ƙarama, wanda Shehu Usman ya rasu ya barta ba ta wuce shekara takwas zuwa shekara tara ba, amma gurgurdan karatun da ta ɗiba yayin suka ci gaba da karantar da ita, sai da ta waye gari ta rubuta littafai fiye da 50, ita kanta Nana Asma'u. Ina fata an gwabo. To haka dai ainihin wato ɗan fadowa karantar da ainihin ɗimbin mutane masu yawa, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, ya kuma rubuta littafai masu ɗimbin yawa waɗanda littafan shi babu shakka sun ainihin hota guda ɗari. Allah ya taimaka. Jama'ar musulmi, wannan taƙaitaccen tarihin shakhsiyar ɗan fadowa kenan, don gane da jihadin ɗan fadowa ba. Jihadin ɗan fadowa ya fara ne da koyon ilimi da koyar da shi da kuma yaɗa shi ciki da waje. Don haka matakin farko na jihadi da ɗan fadowa ya yi shi ne tsarkake zuciya da kyautata niyya, sannan da neman ilimi a wurin malaman da suka cancanta a nema, sannan da kuma neman ilimin da ya dace a nema shi ne Alƙur'ani da hadisi da kuma ilimin da ke taimakawa. Wannan shi ne matakin jihadin farko. Mataki na biyu, yayin da ya kai shekara 20 Allah ya zanye mai fatahi a cikin ilimin sai fara karantarwa. Wannan yana daga cikin matakin farko a mataki na biyu na jihadi na ɗan fadowa. Da tafiya ta tafiya sai ya zama ɗan fadowa, karantarwar tashi ta gamsar da hatta sarkin zamanin shi, shi ne sarki Bawa Jangarzo. Sai ya gayyato ɗan fadowa cewa ya tattaro ina shi ina shi ya dawo cikin gidan gwamnati. Aka gina mai masallaci da masauki, shi da matan shi da ƴaƴan shi nan suka zauna, yana karantar da sarki da matan sarki, yana karantar da jama'a gari a cikin gidan sarki da aka yi mai masallaci. Wannan na daga cikin matakai na uku na jihadin ɗan fadowa. A ƙarƙashin wannan sai da awa ta yaɗu, sarakuna suna aikowa ɗan fadowa cewa ya zo wa'azi a fadarsu, ya zo masallatansu ya wa'azi, sai jama'ar gari suna ta aiko da goron gayyata. To ɗan fadowa sai da awar ta zama, yanzu kuma nau'in jihadin ya kasu, ma'ana banda karantarwa a nan cikin ƙasarsu, kuma yana zuwa yana karantarwa a nesa. To da tafiya ta tafiya sai tsautsayi ya kama Bawa Jangarzo, sai kuma ya fara ganin yanzu ɗan fadowa ya fara samun ƙarfin da har in gwamnati na son ta isar da wani saƙo, in ta isar kai tsaye ba za a saurara ba. Sai an zo an bi ta ɗan fadowa, in ya sanar sannan za a saurara. Sai Bawa Jangarzo ya fara ƙyamar ɗan fadowa, ya fara ƴan ƙullace-ƙullace da makirce-makirce. To a daidai wannan lokaci Bawa Jangarzo bai daɗe ba, sai ainihin ya mutu. Bayan ya mutu kuma waɗanda suka biyo bayan shi suka ci gaba da irin waɗannan ainihin ɗaukar matakai waɗanda za mu zo ainihin mu magana a kai insha Allah ta'ala. To idan kun gane wannan jama'a, sai ku gane ashe ɗan fadowa ya fara jihadi ne tun yana ɗan mitsiri. Na farko dai tukuna, tsakanin shekara 7 zuwa shekara 10 ya haddace Alƙur'ani, ya haddace waƙe na ilimin ƙira'o'in Ƙur'ani mai suna An-Najmu Ash-Shatibi a tsakanin shekara 7 zuwa shekara 10, wato daga sadda ya cika 7 zuwa sadda ya cika shekara 10 ya haddace wannan. Wannan mataki ne na jihadi, koyon ilimi, ilimin hadisi da fiqhi da abubuwan da za su taimaka, kuma ɗan fadowa ya koye su daga shekara 10 ɗin nan zuwa sadiya 20. To wannan lokaci ne da Allah ya mai baiwa su fara karantarwa. Wannan menene? Wannan jihadi ne. da tafiya ce tafiya sai ya zama an samu matsala shine har aka zo kan lokacin da sarki yunfa yi fatawa ta gwamnati akan cewa jinin dan hudu ya halatta a kashe shi a kwashe matan shi da ƴaƴan shi a maida su bayi duk inda aka ga dukiyar shi a buge shi a kwace a ci dukiyar almajiran shi ma aka halatta jinin su akan haka kuma wannan ne ya faru a 18 inso amma saboda sakaci da mutanen mu suke da shi game da tarihi sai aka yi sakaci game da duk abin da ya shafi dan fodiyo sai turawa suka je suka baki wannan gaba sai suka yi rubutu a kanta sai suka ce dan fodiyo ya fara yin jihadi ne a 1804 wato yau shekara 200 sakamakon wannan sai jihadin dan fodiyo ya bayyana cewa wato dan fodiyo nan da babu tarihin shi gaba daya babu labarin inda yake ne ilimi babu labarin yadda yake ya da ilimi sai sabda aka tsogame shi ya tashi ya kare kansa to a lokacin ne sai aka ce ya tashi rana tsaka ya kashe mutane da ya karkashe sarakunan Hausawa sai ya nada kansa ya kuma nada ainihin almajiran shi da kabilar shi Fulani suka zama su ne sarakuna dan haka daga cikin shugabannin da Turawa ke cewa sai su ce mai karatu da ba ka yi mamaki ba a ce kasar Hausa ce amma a yau babu gidan sarautar da Bakunshi yake shugabancinta jama'a duk kasar Hausa babu wani sarki Bahaushe duk sarakunan gaba ɗayan su Fulani ne suna jin tumatin ce ko kuma sun zama assimilated sun rikide ba sa jin tumatin ce amma dai Fulani ne to wannan shubuhar Turawa suna kawo ta ne ba ko gaban su ba ta ainihin harkar da'awa ta dan fodiyo Allah madaukakin sarki gafarta mishi amma da cewa ya kamata ka gane da cewa daidai lokacin da dan fodiyo ya fara karantarwa ina son ku gane me ke faruwa ake samu yan gwagwarmaya daidai sabda matashi ya taso zai fara karantarwa in ya zama a daidai lokacin akwai rikicin zalunci ko bid'a ko shirka da ya gane to wannan matashi sai ya zama dan gwagwarmaya sai dai ba da awar zai ba sabda dan fodiyo ya cika shekara 20 wannan ya yi daidai da zamanin wani sarki mai suna Babari wannan sarki ya yi sarauta a daidai lokacin da hijira ta cika shekara 1191 wadda ta yi daidai da 1777 sarki Babari ya karɓi mulki ya zama wani sarki ne azzalimi daga cikin mutanen da ya fi ƙuntatawa su ne dangin ɗan Hodiyo Fulani yana ainihin ƙwace shanunsu kuma yana ƙuntata musu game da jangali in shekara ta yi to ina son ku gane idan daidai irin wannan lokacin aka samu wani matashi ya taso ya fara karantarwa ku kiyaye ba a ce dattijo ba aka ce matashi to kar ku taɓa tunanin zai zama mai sassauci a wajen da'awar shi da ni da irina da ake jin mu muna da zafi rashin sanin tarihin mu ne da kuma tarihin sanin cewa gishiri na da tsada omo na da tsada ashana na da tsada madara na da tsada a daidai irin wannan lokacin mu kuma muka taso muna matasa muna karantarwa a daidai wannan lokaci yan bid'a suka hura wutar bid'a matsafa suka hura wutar tsafi masu mulki suka ainihin kunnen zalunci a kan talakawa to tunanin cewa ni da irina za mu zo muna wa'azi kamar yadda malaman suru suke yi wannan ba za ka samu wannan ba har abada in ma ka zo azin ya yi munus to wani sa'a ce aka yi saboda haka ɗan fodiyo ya taso daidai lokacin da zalunci ya yi yawa daga masu mulki bid'a ta yi yawa daga malamai son zuciya ya yi yawa daga masu fatawa sannan baƙin jahilci ya rufe jahilai wannan sai ya sa dan fido yana da kausasawa a ainihin wajen gudanarwar shi ta wa'azi. To wannan sai ya taimakawa masu mulki suka samu ainihin wato damar su nuna wannan fitowi a kan shi, wanda sakamakon wannan dan fido ya yi gudun hijira kuma ya ainihin tsaye da jihadi. Don haka jama'a, ƙarya ce cewa dan fido ya ainihin tsaye da jihadi a 1804 ba daidai ba ne. Dan fido ya tsaye da jihadi ne tun ran da aka saka shi makaranta ya fara koyar ilimi. Wato wannan ya nuna cewa menene ma'anar jihadi, koyar da koyar da ilimi. Yaki ba yi daga cikin abubuwan da aka turo musulmi su sai dai su tashi don su kare kansu ko su kare da'awa. Idan suka kare kansu ba suka kare da'awa, to shi ke nan sai a dawo a ci gaba da karantar da mutane. Don haka sai ka ga Allah ya ce fa in tahawu, idan kafirai sun bar kafirci sun bar ta'addanci, sai ce fala udwana, to babu sauran a tashi a buge wani ko a yi ta'addanci a wani illa ala zalimin, sai dai waɗanda suka yi zalunci. Don haka jama'a, ɗan boko da ɗan siyasun duniya da suke fassara cewa jihadin ɗan fodo ya faru a 1804 ne, to sun kuskura ma'anar jihadi kuma sun kuskura ma'anar jihadin ɗan fodo. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, wannan ainihin su ne taƙaitattun tarihi na ɗan fodo da abubuwan da ainihin wato suke da alaƙa da shi ɗan fodo ɗin. Kamar yadda na ce a taƙaice, ban yi tarihohi masu yawa har na kawo zuwa ga rasuwar ɗan fodo da mai yadda ba. Ba don kuma dan na yi ishara zuwa ga waɗancan kasusuwa da muka sa wa jihadin ɗan fodo ba hawan Bauchi ba ne. Jama'ar musulmi, gaba gare mu littattafai ne guda 15 waɗanda wani dattijo mai suna Muhammad ɗan Ije ya ainihin buga su, wanda ke zaune a tsamiyar Yaro, Sokoto a Najeriya. Muna abin sha'awa a jiya sai da muka ziyarci wannan dattijo wanda ya kai aƙalla shekaru 40-50 yana buga littafan ɗan fodiyo ko kusa da haka. Dattijo ne ƙwarai da gaske, yana buga littafan ɗan fodiyo tun yana matashi, kuma duk wanda ya saba siyan littafan ɗan fodiyo to zai rinƙa ganin cewa tubi'a ala nifaƙati Alhaj Muhammad ɗan Ije, wannan a ɗin a ƙasa take, Ije ne ba Aje ba, Muhammad ɗan Ije. Suna fata an gano wannan dattijo yanzu sai ɗauko sabon sama. Da yakan buga littattafan ne da bugu irin bugun na rubutun gargajiya sharqiyya da ake cewa rubutun allo, bugun dutse. Yanzu sai ɗauko yana buga littattafan da irin bugun misra, wato bugun zamani. Amma in tashi bugawa sai tattara littattafai masu yawa sai buga su bugu guda, dole ci su da yawa. Domin a iya sanina a Najeriya, in ka cira Waziri Junaidu, to ban san wanda ya tattara littafan ɗan fodo kamar wannan dattijon ba. Sakamakon wannan, a jiya ɗin nan yake bayyana mana cewa yanzu haka ya sake tara wasu ma ya bayar ainihin za a buga. To muna fatar insha Allah ta'ala idan an gama buga su, za a rinƙa sanar da musulmi su ainihin ci gaba da sayen waɗannan littafai don su ma su mallaka. Ta wani ɓangaren kuma, mu kuma a ƙarƙashin Darul Hadisi Salafiyya muna nan muna aikin tattarawa da tacewa da tantance waɗannan littattafai a kan na'urar zamani ta kwamfuta, tare da ainihin ƙoƙarin buga su gaba ɗayansu a cikin mujalladai da kuma ɗora su a kan CD na kwamfuta da kuma yaɗa su a kan yanar yaɗa bayanai ta zamani da aka fi sani da intanet. Jama'ar musulmi, wannan aiki yana nan ana yi. Insha Allah ta'ala, wanda aka gama za a yi musulmi ainihin bayani a kan cewa an kammala shi. Mu aikinmu a Darul Hadisi ba aiki ne na gaggawa ba, kuma mu aikinmu a Darul Hadisi ba aiki ne da kowa zai iya matsa mana ko ya tursa samu a kan cewa saboda matsananciyar buƙatar shi ba. ba don komai ba mu muke daukar nauyin kan mu wannan aikin mu kuma ba mu yawon neman taimako cewa muna wani aiki na musulunci don haka aka kawo mu taimako to ko tun da haka ne da gurgurdan abin da muke da shi ba mu yi sai dai muna cewa kofar taimako a buɗe take da muhimmi duk wanda zai taimaka ya taimaka ba amma taimakon mu ba sharadi ba cewa a rubutu nawa ake bukata ko me ake bukata a'a abin da baka iya yi shi baka yi amma wannan aikin na tattara littattafan dan sujiyo dora su akan internet dora su akan sujiyo buga su a bugu a bisa bugu na zamani aiki ne wanda ya fi ƙarfi miliyan 50 saboda haka ba aiki ne na naira 5,000 ko 10,000 ko makamantan haka ba aiki ne bijiman aiki mu da muka tsara shi mun san cewa aiki ne babba wanda yake buƙatar kuɗi don haka duk wanda yake buƙatar nan da wata uku aikin ya fito to zai iya kawo irin wannan bijiman taimako na miliyan 50 zuwa miliyan 100 amma in ba haka babban mu ci gaba da wannan aiki ɗai nan da iya sabda Allah ya nufi za a gama shi ko kuma iya ƙarshen rayuwarmu mu da a cikin aikin labarin hadis babu personalization wato babu cewa wane ita makarantar ce don haka kowa ne na da rai ko bai da rai aikin zai gudana da izinin Allah sakamakon haka babu gaggawa a cikin duk abin da ka ji mun ce za mu yi sai mu ce insha Allah in ka ka gaggautu a kan kai kana son aunar maza to sai a faɗa maka kwas zai ci gaba kawo da ka kawo sai aunar maza nan da nan sai a gama to in ba mu fato kai haƙuri sauran ba a gama na tsaya na yi wannan bayani ne saboda tun da muka yi bayani a kan aikin mutane suna bugowa cewa sun ƙosa sun matsa ba su san aikin tantance littattafai jama'a ba irin mu ba bugu ne za mu yi irin na ɗai ijo ba shi yana sauke littattafan ne kawai a kan kwamfuta daga yadda suke kawai sai sauke su mu ko sai mun yi tahqiqi abin da ake nufi da tahqiqi na farko shi ne muqaranatul nas za a gwada nassin wannan rubutun hannu da wannan don haka aiki na farko sai an yawo duk inda aka san akwai littattafan ɗan sojojin sai an yawo wajen tattaro su don haka za ka iya samu na a ƙauye wani ƙauyen ma babur za a goya mu don mota ba ta shiga wani ƙauyen in ba a shiga 10,000 za a caje mu a babur tafiya 5,000 dawowa 5,000 a babur kuma za a hau saboda hawa da gangara me yasa a ƙauyen akwai wani malami da yake da kula da littattafan ɗan sojojin amma yana cin cikin surkuɗin daji ko sahara don haka haka za ka ga na ɗibi kayan aiki wato starting machine da generator to zai ga na ɗauki mashina kamar guda uku na tafi wannan ya ɗau generator wannan ya ɗau injin boto star wannan ya ɗau jakata to kun ga yanzu aikin da aka ce za a wannan tattaro musa sannan a zo a zauna sai a tantance wacce ce za a mai da ita in ita ce madogara sannan sauran kuma a yi ƙoƙarin haɗa su don a gyara su tare to wannan kuma ɓangaren aikin sannan dukkan ayoyin da suka zo cikin wannan littafi sai an tace su an tabbatar da haka suke sannan a wacce sura aya ta nawa sannan dukkan hadisai da asarai da maganganu sai an yi ƙoƙarin komawa da su asalin littattafan da shi ya ɗibo su ingantattu daga ciki a inganta marasa inganci a tabbatar da rashin ingancin su tare da bayanan ya aka yi suka zama ko ba su zama ba sa'annan matsaloli da suka shigo ciki na aƙida da fiqhu da lughal arabiya waɗanda ke da matsalolin rikicin malamai sai an tsaya an yi ta'aliki da kuma tantancewa jama'ar musulmi wannan aiki baya buƙatar gaggawa shi yasa al'ummar musulmi mu muna taimakawa musulunci ne da gwargwadon ikon mu ba da gwargwadon yadda musulmi suke so ko suke bukata ba idan aka samu wani ya tsayi cewa zai taimakawa musulunci daidai da gwargwadon ikon shi to baka da ikon kuma ka kara mishi abin da ya fi ƙarfin ikon shi in har kana son yin daidai da yadda kai kake bukata to sai ka dubi waɗannan abubuwa ne za su sauƙaƙe mishi wannan aikin, sai ka ɗauki nauyin su. Shekaru masu ɗumbin yawa aka samu wani malami ya fara tattara fatoyin Ibn Taymiyyah. Wannan malami ya fara wannan aiki a halin ya tsufa, bi yake gari gari, ƙasa ƙasa, raƙumi, jaki ya hau alfadari yana hawa, tafiyar ƙafa yana tsuntsunto su. Sai sarkin zamanin shi sun ce yana buƙatar wannan aikin a yi marmaza a kammala shi. Malamin ya ce yana daidai da gwargwadon ikon shi. Sai sarkin ya ce to ya faɗi abubuwan da yake buƙata domin su taimaka mishi don yin wannan aikin. Sai ce abu na farko yana buƙatar mutum guda wanda zai iya taya shi wannan aikin. Tun wannan mutum ne zai iya taya ka, sai ya ce babban ɗan shi ya koyar kuma ya horar da babban ɗan shi, tunanin ko da ya rasu dama ɗan ya ci gaba da wannan aikin. Ni ce to abu na farko kenan. Sai sarkin ya ce da rayuwarka, da rayuwar ɗanka gaba ɗaya mun ɗauke ta da ikon Allah har ku mutu. Ku bar duk wani abu da zai kawo muku abinci ko abin sha ko biyan larura, ku tsaya da wannan aiki. Sannan sai ce sunye, ya ce sunye wa salat, kai da komowa wajen samun waɗannan kayan aiki. Ya ce an ɗauke. Sannan sai ne, ya ce sai takardu waɗanda za mu riƙa kafowa. Sannan sai ne, duk abin da suke buƙata sai aka kawo aka tattara musu. Shi ne wannan dattijon malami mai suna Al-Qasim ko Muhammad ko Abdulrahman, sunan na manta tsakanin ɗan da na uban. Sai ya zauna yi wannan aiki, ya tattara majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah a cikin mujallabi 35. Jama'a mun gane wannan bikin? Don haka jama'a, in dai kuna jiran sauran da muka ce muku ku zo ku taimake mu, ko sai mun rubuta muku takardar neman taimako, ko sai mun je government house, ko sai mun je muriƙiyar naɓai, har abada ba za ku taimaki addini a wurinmu ba. Don haka duk wanda zai taimaki addini kawai ya taimake mu ba sharaɗi. Amma in ya ce sai da sharaɗi, mu ma ba mu yi wa Allah sharaɗi ba. Abin da muke bauta ce ta Allah, hidima ce ga addinin Allah. To ba zai yi sai mun je an gan mu muna zaune a government house a waiting room muna shan zuba ba mu da karuwan zamani muna sujan baki mun munaƙanta kanmu har kiyama ta tashi ba za mu haka ba. Don mun yi gwargwadon abin da za mu iya. Don muke gwargwadon abin da za mu iya, ɗan baya sai su taso su ci gaba. In kuma Allah ya taimake mu mu yi yadda zai biya wa jama'a buƙata sai mu yi. Wannan shi ne bayani jimilla dangane da aikin ɗan fodiyo da muke yi na waɗannan littattafai da Abdullahi Bandu da Muhammadu bin Sarkin Musulmi da Nana Asma'u. Waɗannan ayyukan su ne ayyukan da muke. Don haka ayyukan ba a ainihin buga ko ɗaya ba. Littattafan suna nan aikin muke kan yi a kwamfuta. Ba a saka ko ɗaya a CD ba, ba a kuma ɗora ko ɗaya a kan intanet ba, kuma ba ka da wata shawara da ba ka bayar ba a buƙatar shawararka. Kawai in kana son aiki ba za a kawo kuɗi kawai, in ba haka ba ba a buƙatar komai naka tafi. Duk abin da ake buƙata mun tattara abinmu, kuma mun ɗaukar wa kanmu rashin gaggawa. To wanda ya gaggantu to kawai sai kawo kuɗi miliyan miliyan, to sai a zauna sai a yi waɗannan abubuwan. In ba haka ba zama ne mai training mutane na nuna musu yaya aikin yake. Don haka ko ba ni ba, ni ina yi su suna yi. Don haka yanzu mun kammala guda 111. To haka za mu ci gaba da yin abinmu. Amma in ka ce kana da shawara a je ta gefe guda, kawo miliyoyi tukuna suka shiga akan ɗinmu, to sannan sai ka ba da shawara sai a sakamakon. Wannan magana na yi tabaraha ba ce da gaske nake yi, kuma babu tawalu a cikinta. Tsabar gaskiya ce ɗanyarta, mai uwa da uba ba marainiya ba. Allah ya taimake. Tamyizul muslimina min al-kafirin. Wannan littafi da Maulana Muhammad bai ajiye buga su gaba ɗaya ya tattara littafai guda 115. Akwai nasihatu ahli zaman. Nasihatu ahli zaman insha Allah ta'ala ba a karanta shi wata rana. sannan bayan shi akwai tarbiyyatul muslimin min kafirin, akwai irshadul umma, akwai nurul albab, akwai muddatul duwa, akwai alamatu khurujil mahdi, akwai sirajul ikhwani, akwai tariqul janna, akwai usulul tariqi, akwai asrarul kalami, akwai usulul dini, akwai tarbiyyatul ghafilina, akwai albida'u shaytaniyya, akwai wasiqatul ikhwani, akwai ujudud da'i. Waɗannan littattafai guda 15 su ne daga ciki za mu ɗauki littafin tamyizul muslimina minal kafirina. Buɗe shafi na 53 daga cikin jeren biyar haɗakar da yin waɗannan littattafai, a nan ne wannan littafin yake. Don haka yayin da maccen mu wanda muke wata ce da matsalolin jahiliya da suka saka mu a matsalolin mu na yau, ta yawaita bayani a kan cewa kaza kafirci ne, suwa ne kafirai ne, suwa ne arna ne, suwa ne maguzawa ne, suwa ne ‘yan jahiliya ne, suwa ne ‘yan bid'a ne, suwa ne ‘yan kaza ne, suwa ne kaza ne, suwa ne kaza ne. Jama’a, a laccen nan fa ba wanda aka yaba sai dai arban, sai dai kawai magana ta bujiro. Amma ba haka ba, duk wanda sunan shi ya gangaro laccar to ban ne aka jefa. Matsalolin jahiliya waɗanda suka saka mu a matsalolin mu na yau, to dama kar ka taɓa tunanin wannan topic ɗin zai kwaranye da kowa lafiya. Amma ni maƙasudi kafirta mutane a zagin mutane a fasikantar da mutane a bid'antar da mutane a nuna irin yadda matsalolin jahiliya suka bi suka yarma garaga da mutane. Wato wannan wa'azin ya yi ƙoƙarin fito da hasken annabta ne da kuma darajar wahayin Allah, shi ne cewa to duk matsalolin nan abin da zai maganinsu shi ne ne shi ne wahayin Allah, Alƙur'ani da Sunna, fassarar manzon Allah da sahabban shi. Ina fatar mun gane. Allah ya taimaka. To don ka san cewa ɗan Fodiyo ya yi wani littafi mai kama da wannan, ba shi sai za mu fara karanta shi a yau yake: bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. قال العبد الفقير المضطر لرحمة ربه عثمان بن محمد بن عثمان ابن المعروف بن فوزي تغمده الله تعالى برحمته آمين. وفاك من يتوجب الله يسي: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قام العبد الفقير المضطر لرحمة ربه عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بن فودي تغمده الله تعالى برحمته آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب تمييز المسلمين من الكافرين، وقسمت الناس فيه إلى فرق ثمانية تقريبا من أفهام إلى قلوب العوام. جمع كندش انتبر للتافل إنتي: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على سيدنا محمد. الله يدد إنسينا بشدرنا أن محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومتن جدنشي وصحبه وصحب منشي وسلم تسليما. Allah ya ƙara musu aminci mai yawa. Jama'a, shi littafin ba sharhi za mu yi mishi ba, za mu karanta shi ne mai ta'aliki kawai, sai wuraren da ake bukata za mu tsaya mu ɗan ce wani abu kaɗan, shi ne ta'aliki, ba sharhi za mu yi ba. Kana abdul faqiru, bawa na Allah maɗaukakin sarki. Alfaqiru, mabuƙaci. Almuttaru, wanda ya samu kanshi a halin matsatsi na bukata. Alfaqir da almuddar dukkan su ma'anarsa daya. Sai dai al-faqir shine mai buƙatar da ko a bashi ko ba a bashi ba bai matsu ba. Al-muqtar shine mabuƙaci wanda yake cikin matsuwa. Ko kun gane jama'a? Dan haka ba ne mabuƙaci mai tsananin buƙata wa rahmatu rabbihi wa rahmat ubangijinshi. Sunan nan bawa Usman dan Muhammad dan Usmana. Usman dan Muhammad dan Usman al-Ma'ruf wanda aka fi sani bin Fodi da dan Fodi. Tarannabahu Allah ta'ala bi rahmatihi. Allah ya daukaki ya nuna shi da rahmar shi. Amin. Biyace cewa yayi alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Allah ya daɗin tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidin mursalina, shugaban manzanni, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da mutum gidan shi da sahabban shi baki ɗaya, Allah ya musu ƙarin tsira da aminci. رضي الله تعالى عن السادات التابعين أن يروك تنسلكي يرداء بشواغ بني تابعي وتنبيا صحبي أن يرد بسي والعلماء العاملين بما لمن ما سأيكي دئلما منسي والأئمة الأربعة بل يمامه داهو أبو حنيفة لمالك الشافعي دا أحمد المجتهدين ولمك القرن جار الدين ومقلديهم لكم ما سكون دسو إلى يوم الدين حز وتاشر الكيامة ومن اتتي شنقنا ودى الأنفوذي ويدن جنيدا يبوغ ألا مرأوك كي سلكي بيسارة بسم الله بصلاة جسيين خليتا وكما فاتر رحمة بخنشي sannan ya kuma yi sake ainihin addu'a da neman amincin Allah ya tabbata da fiyayyen halitta da mutum gidan shi da sahabbai da kuma tabi'ai da sauran malamai da suka biyo bayansu har ma da malaman fiqhin shahararru guda huɗu. Ishara a kan cewa ɗan hujjo ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya yarda da mutan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya yarda da sahabbai baki ɗayansu. Sannan ɗan hudu ya yarda da tabi'ai, ya kuma yarda da malamai waɗanda daga cikin malamai hadda waɗannan malamai guda huɗu shahararru a cikin fiqhin musulunci, kuma ya musu addu'a da fatan alheri da su da duk waɗanda suke bin tafarkinsu har zuwa tashin alkiyama. Don haka a nan addu'ar ɗan hudu ba ta taƙaitu kaɗai ga waɗannan malaman fiqhin guda huɗu ba, ta haɗe dukkan malamai gaba ɗaya. Addu'ar shi ba ta taƙaitu ga mabiya na ainihin waɗannan limamai na fiqhin guda huɗu ba kaɗai, addu'ar shi ta haɗe hatta ga waɗanda suke ainihin wato mabiya ne na sauran mabiya daga cikin ainihin wato malamai na ainihin fiqhin musulunci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai ɗan fadi ya ce amma ba'du, to bayan haka. Ita faɗin kalmar alma ba'du ta zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sunnanta ta. Sai shi ya ce hadha kitabu tarjizil muslimin min al-kafirin, wannan littafi ne na bambance musulmi daga kafirai. Wato a cikin wannan littafi za ka samu bayanai dangane da tantancewa da kuma tantancewa da kuma ware musulmi daga kafirai a cikin tarin kafirai iri-iri. To za a iya tace waye musulmi wanda ya musulunta bai tabbata kafiri ba. A cikin tarin musulmi nau'i-nau'i za a iya tace waye kafiri wanda musulunci shi ya lalace ya kafirta. Shi ne ma'anar tamyizul muslimina min al-kafirin. An fahimci wannan da kyau jama'a? Ya ce wa qassamtu an-nasa fihi ila firaqin samaniyatin, kuma na kasafta mutane a cikin wannan littafi zuwa kashi takwas. To a nan ya kamata ka gane dan so biyu da yace annas kalma aliful balamun da ta shiga anan inna dan so biyu yana nufin mutanen duniya gaba daya ko kuma yana nufin mutanen kasar da yake rayuwa da su duk wanda ka dauka zai iya yiwa amma mafi kusancin ma'ana ita ce galibi dan so biyu in yana magana annasu yana magana mutanen kasar da yake rayuwa da su ne yake cewa kasanta mutane zuwa ainihin kashi takwas me yasa ya karkasa yace kashi na farko kaza kashi na biyu kaza yace taqriban min ashabi na haka ne dan ku kusantar da fahimta ila qulubil awam zuwa ga zukatan gangarin mutane wato kenan malamai in ka tashi magana za ka iya musu magana a dukune amma gangarin mutane da ba malamai ba to waɗannan mutane su ne ake tsayawa ake wa ilimi danna danna gwari gwari kashi 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 yana mun gano wannan da kyau misali gangari su ake wa bayani a ce sanna tana da farallai kaza tana da sunnoni kaza tana da mustahabai kaza tana da makruhai kaza malamai su duk waɗannan abubuwan in ka tattara su a jimillance ka ba su sun san meye matsayin ruku'u a sallah meye matsayin tahiyya meye matsayin kaɗa watsa menene matsayin kaza amma a yau gangarin mutane to sai an tsaya an farfasa ilimi don haka jama'a farfasa ilimi gaskiya ce ko mun gane Allah ya taimaka to sai mun yi al-firqatul ula kashi na farko na daga cikin mutane firqatul ulama alladhina sahhahu aqaidahum su ne malamai waɗanda suka inganta aqidarsu suka gyara aqidarsu wato duk aqidojinsu jayayyu ne ingantattu ne waqtasamu min janaba kuma suna yin wankan janaba وتوضأوا للصلاة إذا جاءت صلى سنة الولاة ولا يتيمموا باسا ينتمون إلا لضرورة في إن ضرورة تكون مقاطعة تكامس ويعملون بقية أعمال الإسلام كما شرعت ونصنع أيك تصورا أنك ما مسلم في كما يبدأك شرعا تاسو ولا يرى منهم فعل الكفر كتعظيم الأحجار والأشجار ba a ganin aikin kafirci tattare da su ka ta'zimin ahjar kamar girmama duwatsu ba a taɓa ganin su sun je suna tsawa shi da wani dutse ko suna sumbanta wani dutse ko suna sujuda da wani dutse wal ashjar ko kuma wata bishiya bizzabhi indaha ta hanyar yi wa wani dutse yanka ko kuma a yi yanka a jikin wani dutse don girmama shi أو سب العظيم عليها قوكم ما فرد قلو أكل من مندوس إقوى أولي من المدشية لا أغنين سفر عين هكا كنت يتا بنا قلو نقوك قوم ونعب سيس جيس داما سيس وافر أولي ليجي أقوى أولي المدشية أقوى أولي المدوس تو لا أغنين سفر عين هكا وجل أنتي كرم باسا يتأيوك الكافرش ولا يسمع منهم قول الكفر ko ba a jin zantutuka na kafirci daga gare su kamar istihza'i bi dinillah kamar izdinanci wa addinin Allah ba sa izdinanci wa taqdiru ma anama maji'ur rasul bi daruratan haka kuma ba a jin su suna ƙaryata abin da aka tabbatar da cewa an san manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama ba za a taɓa jin sun ƙaryata wannan abu ba menene matsayin wannan ya shehu sai shi ne yake fara ulai muslimin bil ijma'i waɗannan musulmai ne da dukkan haɗuwar malaman musulunci domin na farko dai dama malamai ne suna da ingantattun aqidoji idan jama'a ta kama su sun yi mata wanka kafin su ci gaba da ibada in za su salla alwala suke ba sa taimama sai inda larura duk ayyukan musulunci suna aikatawa kamar yadda aka ce su ba a taɓa ji ko ganin aiki ko maganar kafirci tattare da su ba duk abin da ya zo daga Allah sun amince da shi ba sa ƙaryata shi ba sa izinanci abin duk da aka tabbatar aka san daga manzon Allah yake ba sa ƙaryata shi ba sa izinanci sai ce to waɗannan musulmi ne kuma musuluncin su babu wanda ke shakka game da shi, inna la nasin hadu musulmi ne. Zama kun ji nau'i na farko. Amfarkatu saniya, kashi na biyu na daga cikin mutanen farkatu talaba su ne ɗalibai masu neman ilimi. Annabina sahabu a ka'idahu, waɗanda suka gyara aƙidojinsu waqtasamu min aljanaba, kuma suke wa janaba wanka idan ta kama su. Watawadda'u lis-salati, suke yin alwala domin sallah. Wala yatayammamuna illa lidarura, ba kuma sa yin tayammuma sai da larura. Wa ya'maluna baqiyata a'mali al-islam, suna aikata sauran ayyuka na musulunci kamar shari'at, kamar yadda aka shar'anta su. Wala yura minhum fi'l al-kufr, ba a ganin wasu ayyuka na kafirci tattare da su. Wa ta'zim al-ahjar wal-ashjar, kamar girmama da duwatsu da bishiyoyi. Bizzabi indaha, ta hanyar yin yanka a wurinsu. Aw sadd al-ajin alaiha, ko kuma barbaɗa ko zuba ƙullu a kansu. Wala yusma'u minhum qawlul kufr, ba a jin magana ta kafirci daga gare su. Kamar istihza'i bi dinillah, kamar yi wa addinin Allah izgilanci. وتكذيب ما علم مجيء الرسول به ضرورة. حكما ما أجنس سنة أية أبن دعك تبتر بمجوء أما يازو بشي كما أنسن هكا يازو بشي دو ما سأت أبو فاوى إمام أيوة أنا شريتي فهؤلاء المسلمين بالإجمالي وأنا مسلمين بذكر ذكور معلمين المسلمين. Kun ji waɗannan, kamar yadda waɗancan malamai suke haka waɗannan ɗalibai suke, masu aiki da duk abin da ya dace da musulunci. Ba sa ƙaryatawa, ba sa musu, ba sa izgilanci, ba sa nuna mun ayyuka na kafirci ko zunci dukan kafirci. To kamar yadda kashi na farko suke malamai musulmi, haka kashi na biyu suke ɗalibai musulmi. An firkatu samisa, kashi na uku, firkatun mustami'ina, waɗannan kuma su ne masu saurare ma ya ƙunuhu ulama, masu sauraren abubuwan da malamai ke faɗi. Wani irin sauraren? Istima'a ƙabulin, istima'a ƙabulin, wato saurare irin na karɓe, ya sa ƙabulin da kuma jihun fil arabiya, wato saurare na karɓe, ba saurare na aji a kan kaɓari ba a tashi a ce kai malamin nan ya iya ba. Masu sauraron wa'azi, masu sauraron karantarwar malamai, wani irin saurare? Saurare na aji a fahimta a yi aiki a karɓa. Allazina sahhahu aqa'idahum, waɗanda su ma waɗannan sun gyara aƙidojinsu. Waqtasamu min aljanaba, kuma suna wankan zunuba. Watawadda'u lis-salati, kuma suna alwala domin yin sallah. Wala yatayammamuna illa lidarura, ba sa yin taimuna sai da larura, wato sai da bukata. Wa ya'maluna baqiyata a'mali al-islam, kuma suna aikata sauran ayyuka na musulunci kamar shari'at, kamar yadda aka shar'anta su. Wala yura minhum fi'l al-kufr, ba a ganin wani aiki na kafirci tattare da su. Ta'zim al-ahjar wal ashjar, kamar girmama duwatsu da kuma bishiyoyi. Bizzabha indaha, ta hanyar yin yanka a wuraren da suke. Aw sadd al-ajin alaiha, ko kuma barbaɗa ƙullu a kansu. Wala yusma'u minhum qawlul kufr, ba a jin wata magana ta kafirci daga gare su. Kamar istihza'i bi dinillah, kamar izgilanci wa addinin Allah. Wa takdhibu ma ulima maji'ur rasul bihi daruratan, da kuma ƙaryata abin da aka san manzon Allah ya zo da shi tabbas. Kun ji waɗannan ɓangare na uku? Su ne ne? Su ba malamai ba ne? Su ba ɗalibai ilimi ba ne? Ba sa zuwa su buɗe littattafai gaban malamai suna karatu? Su in za a karantar za su koma gefe guda su saurara? Duk abin da suka ji Allah ya ce da zuwa, Allah ya ce za su yarda, yarda ta yarda ta gaske. Amma su ba malamai ba ne? Ba ɗalibai ba ne? Duk abin da suka je za su yi aiki da shi na musulunci, suna da jarumin aƙida, ba sa shirka a ayyukansu ko a zuntutukansu, ba sa izininci wa abin da aka ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce. To ne mutsayin waɗannan sana'una ya aibin musulmi waɗannan ma musulmi ne. Alfirkatun rabi'a kashi na hudu, firkatun kuffar su ne kafirai. Annabinmu nan ne da umu fil islam, waɗanda ba su shiga musulunci ba aslan tun asali, Yarubawa da Kiristoci da Majusawa da Sabi'awa masu bautar taurari da waɗanda ke bautar wuta Majusawa da makamantansu waɗanda asali ma ba su shiga musulunci ba. Fa'ula'i kafirina bil ijma'i, waɗannan kafirai ne da haɗuwar malamai gaba ɗaya, malamai sun haɗu a kan cewa waɗannan kafirai ne. وما يخفى أمرهم على أحد كما الأمر يسمى الله قوة قوة سنكاترين جمع بيان من بيته كرسا كافرين مرد كافرين صاب إيدي تبطى الطوران صاب كافرين مبطى رانا كافرين مبطى وطى كافرين مبطى تبطى كافرين. Waɗannan ba wanda al'amarinsu yake rikitawa. Dan sojin ya ce wa ma yakhfa annahu ala ahad, al'amarinsu ba ya ɓoyuwa ga kowa. Sai dai shirin yanzu shi ne ta'alikin da zai an samu wasu zindiƙai daga cikin ƴan bokon zamani waɗanda gurguzu na kafirci ya shiga kansu, ba sa so a ce wa kafiri kafiri. Sun su ce a'a, ai al'amarin na Allah ne, ba a san yaya al'amarin shi zai kasance ba. A'a, ai dama da ake cewa kafiri kafiri ba ana cewa kafiri ne tun daga yau har abada ba, ana faɗin wani hali ake ciki a yanzu. Kamar shi musulmi ne da aka ce musulmi, ai ba cewa ake musulmi ne har abada ba, cewa ake yanzu wani hali ne bayani a kan shi shi ne musulmi ne. Ba baya ake magana ba, ba gaba ba yanzu. Don haka kafirai waɗanda ba su shiga musulunci ba, waɗannan kafirai ne da haɗuwar malamai, kuma al'amarinsu baya ɓoyuwa ga kowa. Ina fatar mun gane. Alfirkatul khamisa kashi na biyar, firkatu takhmiti a'malil kufr bi a'malil islam. To dama an fara shiga dangana yawwa, don ɗan hujjar dama a dashi ne, a dashi ko ba a kwashe yawwa, amma an fara da daɗi za ka je gaba a ƙari. To Allah ya sa a fita lafiya, sai addu'a yanzu. Mutum shirkatu takhmiti a'malil kufr bi a'malil islam, suna masu cuɗanya ayyukan kafirci da ayyukan musulunci. وهم الذين دخلوا في الإسلام سوى وهم بسكة شديد ستون الدين المسلمين وابتداء ما بزاوان يكو كريسو تيكو يهوداوا فسر غيسي شبع الدين المسلمين ومن يفارقوا أعمال الكفر سيبيكو بسر ربو بأيوكا كافر تيبا سوى مسلمين تا أما سوى شبع مسلمين تيبا أيوكا كافر كتعظيم الأحجار والأشجار كما الجرمنا duwatsu da bishiyoyi da mabda'in da ha suna yin yanka a wurin da dutse yake ko bishiya saboda girmamawa dan sabbin azimi alaiha, ko kuma suna barbaɗa ƙullu a kan dutse ko kuma a jikin bishiya. Wa ha'ula'i kafirun bi ijma'i, waɗannan kafirai ne da haɗuwar malamai. Kun ji fa sun shigo musulunci, amma da suka shigo duk ayyukan kafirci ba fannin bangalin kafirci ba, ayyukan kafirci sai suka ci gaba da ne, shi ne yake waɗannan kafirai ne. Jama'a, waɗannan musulmi ne da suka faɗi la ilaha illallah. Yanzu ɗan hudu ya kafirta su ko bai kafirta su ba, don haka ku daina jin zafin mu, kuma ko ku ji zafi ko ba ku ji zafi ba, ba wani abu sai dai mu yin kafirci a musulunci ku ce ya bari. Amma ga shi jama'a, ku ji faɗin hudu da an ƙananan shi rubuta cewa wa zaman nazina dakhalu fil islam, sun shiga musuluncin da shi ya faɗa, amma a ƙarshen babin kuma ya fitar da su. Me yake وهؤلاء كافرون waɗannan kafirai ne bil ijma'i yace da haɗuwar malamai amma fa sai shi musulunci dan haka ya ku ɗan goku da ƴan siyasa da ke cewa wai kuna son a zo a yi wa'azin haɗa kai a daina cewa wasu musulmi kafirai a'a sai dai ku ce a dubi aikinsu da suke yi a ce kafirci ne su daina su daina to sai a zo a haɗa kai amma magana a daina ce musu kafirai ba za a daina ba tun farko haka da'awar take jama'a wannan na daga cikin da'awar salafiya ta farko a Najeriya an yi da'awoyi na salafiya da yawa kafin ɗan hudu amma ba su shahara kamar yadda na ɗan hudu suka shahara ba malam majini da ya zo ƙasar nan ya zo da da'awa ce ta salafiya a ƙasar nan Muhammadu Hudi da ya da'awa a ƙasar nan ya zo da da'awa ne ta salafiya a ƙasar nan sahabin da ya kawo musulunci Najeriya shine Uqbatu ibn Nafi' al-Fihri ya zo da da'awa ne ta salafiya a Najeriya to wannan da'awa ta ɗan godiyo ita ce take musanta ta cewa da tantancewar duk wata da'awa ta salafiya da aka yi a Najeriya to wannan da'awa ita ce ta tsaya ta yi sharhinta amma kun ji dan hodowa ce akwai wasu mutane da suka shiga musulunci amma kuma ba su rabu da ayyukan kafirci ba a nan ba ta maganganun kafirci ba ma ayyukan kafirci kamar ne kamar su je su samu ƙullu sai su zuba a girbin bishiya ko su barbaɗa wa dutse don kaɗai suna girmama dutsen sai shi ya ce waɗannan kafirai ne kafircinsu ma ba a yi saɓani ba sai ce ijma'i ne don haka duk da zai yi wa'azin haɗin kai in dai wa'azin haɗin kai ne kuma muna cewa mara ba in dai taron haɗin kai ne muna ba amma idan akwai mai aikin kafirci a wurin a ce mishi to ya musulunta kafin ya zo wurin taron ya musulunta kafin ya zo ɗakin taron wasu ɗalibai an tayi wasu wa'azoji a Zamfara da nan zaniya na wa'azin haɗin kai daga cikin ɗalibanmu na ahlus sunna ba sa jin daɗi wai ba a gayyace mu ba a'a ai ba siyasa bace abin da za a gayyace mu don mun riga mun faɗa waɗanne irin wa'azoji da aka yi kai a Zamfara da zani da muka wajen su na cewa ƴan ɗariƙa su zo ƴan salafiya su zo ƴan kaza su zo duk sun zo amma sai a ce amma ba a ga su albani ba munce duk mutumin da yake aikin kafirci ko yake magana kafirci ko yake aqidar kafirci to ya tuba ya musulunta kafin a zo wurin taron ba haka ba aka zo maka karɓo maki da shi muna wa'azin haɗin kai zaniwa zani wa'azin bayyana cewa wannan kafiri ne ya tuba sannan sai a dawo a ci gaba da taron haɗin kai to a ƙarƙashin wannan waɗannan wazuzi da aka yin kai a Zamfara wazuzi ne na siyasa waɗannan da aka yin kai a nan zaniya na munafunci ne sakamakon haka da za a gayyace mu da tun da ne an san mu ba na irin wannan siyasar an san mu ba na wannan munafunci don haka kun ji ma'anar abu ba wai ba a san da mu ba ne mu kuma ba da mu san da taron ba ne amma mu mun ce ganin ido ba a hana mu ci kai kamar haka a ji wannan da ke jama'a mu ba jama'a muke nema ta zuwa mu ba abinda muke nema ta hakikin nan da muke a ilimi to musulmin ma mun ta hakikin su muke da takhariji yanzu nan kaga takhariji ne da hudu wai ba ku tabbata wata ko ba takhariji ba ba yawa sai da ta hakiki amma da ta hakikin sai da bayyana maka ya suke sannan sai kharraja su wannan shi ne musulunci an sarkatu sabisa kashi na shida sarkatu takhlifi aqwamin kufr bi a'malin islam su ne masu cuɗanya maganganun kafirci da ayyukan musulunci kun ji aka sun waɗancan maganganun kafirci da ayyukan musulunci suke cuɗawa wa hum alladhina dakhalu fil islam su ne waɗanda suka shiga cikin musulunci wa lam yufariqu aqwamin kufr amma ba su rabu da zantuttuka na kafirci ba kamar istihza'in da dinin Allahi kamar izginanci wa addinin Allah wa takzibu ma umina maji'ur rasul bihi darurata da kuma kayyata
abin da aka san manzon Allah ya zo da shi tabbas sai su ce kanwa ne fa'ula ikafiruna wanda yake waɗannan kafirai ne bil ijma'i da haɗuwar malamai kuma kun ji waɗannan shi fa yake sun shiga musulunci yake kuma sai dai suna cuɗanya ayyukan musulunci da kuma zantuttuka na kafirci kun ga tantance ku to sai ya tahrije su ya bayyana hukuncinsu ya ce kafirai ne kafircinsu kuma ba kafirci ne na ijtihadin al-hudud shi kaɗai ko wasu malamai ba kuma ba kafirci ne da aka yi saɓani ba sai ya ce malaman musulunci gaba ɗaya sun faɗa kan kafircin waɗannan jama'ar musulmi waɗannan su ne kashi na shida da kuma sun zama ma'ainihin saurara da wannan karatu sai an zo a gobe insha Allah ta'ala za mu ci gaba kada abin da muke so mu ce daga ƙarshe jama'a wannan dawa ta mu da muke ta alqur'ani da sunna a bisa manhaji na salaf wanda a jimillanci ake ce mishi salafiyya ko salafiyyanci abu ne wanda ake so adilai mutanen kirki daga cikin ɗalibai su isar da shi zuwa ga waɗanda za su zo bayan su kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah da al-Imam Ahmad da ainihin Abu Dauda suka rawaito cewa za a samu adilai mutanen kirki daga